Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
A yau ne kudirin samar da hukumar sanya idanu ga kalaman batanci ta kasa ya tsallake karatu na farko a zauren dattawan wannan kasa. Sai dai yan jami'ar Hamayya na ganin wannan wani yunkuri ne kawai na hana getta sauyin jami'an gwamnatin jami'ar APC idan har sun hango inda ta karkace kenan. Yayin da sabbin kwamishinoni a nan jihar Kano ke cigaba da kama aiki a ma'aikatan da aka damƙa musu amana. Shi kuma matashi Ibrahim Ahmad Umar na ganin saura Kiris Abba Kabir ya tabbata gwamnan jiha a wani salo kenan na taleko ta koma ga waɗannan kwamishinoni. Jagoran ɗan mai karas ɗan mai yalo na ganin matukar ba jagoran APC jiha ke da buƙata kan rikicin da ke faruwa a ƙaramar hukumar birnin Kano ba. To lokaci ya yi da ya kamata ya tsawatar gudun haihuwar ɗa mara ido. Duka da ita cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Salisu Baffayo ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta. Dake kusa da tsantsar rayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ba da dama. A yau talata ne zauren majalisar dattawan wannan ƙasa ya amince da karatun farko dangane da samar da hukumar haramta kalaman ɓatanci a kafafen sadarwa da ke wannan ƙasa. Mataimakin gagaraba dan majalisar sanata Aliyu Abdullahi ne ya gabatar da wannan ƙuduri a zauren majalisar dokar da ta bi sawun dokoki 12 da aka gabatar a wannan rana. Wannan hukuma dai idan ta tabbata za ta mai da hankali ne kan dokan nan da tun a karon fari sanata Aliyu ya gabatar, wato a shekarar 2018, domin tsaftace ƙazantar da ake ganin ta yawaita wajen ƙetare iyaka kan sha'anin faɗin faɗa da demokuraɗiyyar wannan ƙasa. Har ma dokar ta nemi a zartar da hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da rubutu ko furta kalaman ɓatanci da suka yi sanadiyyar aka kashe wani mutum, haɗi da ƙara fayyace hukunci mafi ƙarancin ɗaurin shekaru 5 ko zaɓin tarar kuɗi naira miliyan 10 ga wanda aka samu da laifin ƙetare iyaka ta hanyar kalaman ɓatanci ko cin zarafi. Dokar dai bata tsaya ga waɗanda aka samu da laifuka a kafafen yaɗa labarai na rediyo, talabijin ko jarida kaɗai ba. Ta tsallaka ga waɗanda aka samu da aikata cin zarafin wani ta hanyar zane, hoto ko bidiyo a kafafen sadarwa na zamani da aka fi sani da social media. Ko da yake akwai waɗanda ke ganin wannan wata hanya ce kawai ta tauye haƙƙin 'yan ƙasa da ke fake ƙarƙashin sashin na 39 da suke faɗin albarkacin bakinsu. Wannan ce ta haifar da Khalid Shetty mai lalubu guda cikin dattawan majalisar wannan ƙasa, an kuma yi dace na samun sanata Kabiru Ibrahim Gaye ta wayar hannu.
Musulunci ma gyaran martabarmu ne. Yi kage ba abu ne mai kyau ba da za ka yi kage a kaiwa ɗan adam, kage bayan ka san ba daidai ba ne. Na biyu, mun taso a tsakanin mun san cewa mutunta ɗan adam taso mun san cewa amma kana da wanda ke da shekara ɗaya ma girma ma shi kake. Barna kuma wanda ya girme ta mai yawa tsakanin ku ba kusa ba, gidan rediyo ko gidan talabijin ko social media kana fata shi. Wannan ba tarbiyya ce mai kyau ga mu a musulunci ba. Saboda haka wannan duk da aka kawo abu ne wanda ake so a yi gyara. In kana da wuri da ka tabbata kana da gaskiya a kawai ka ɓata tunke abubuwa marasa kyau ba yadda ake ta nuna abubuwa a rediyo a kuma social media duk babu kyau. Wannan hanya ce ta gyara al'adar matasanmu. To don yanzu ka bari matasanmu ko manya suna zage-zage a yanzu na juna, to gobe kuma baka san me na kafa za su yi ba. Ai da an ga gaba ba na ka a gaban ka ba ya za ka wuce ya yi ba takalmi za ka wuce. Yanzu ko za ka ga yara ba ruwan cikin tafaluwa su go takalmin sakamakon. Saboda an ka kana zagin babba nan gaba ba san me za ka yi ba. Ya wani abu ne wanda zai ja karfin mu kuma zai taimaka gaskiya ga wannan al'adar mu. Kullum muna magana kan wannan cewa mutunta ɗan adam shi ne za ka ga ko ne a siyasa da ba za su na zagin wani ba.
Ba zai zama wani ƙoƙari na tauye faɗin albarkacin baki ba da dokar ƙasa ta ba wa al'umma dama ko ɗan ƙasa.
To wannan ita ma kanta za mu gyara al'ada ce ta Bature. Bature yana ce a ba ka MC faɗa wanda ga dama, amma su ko a Turawan ba ka irin wannan abin da mu ake a yanzu. To abin da ya kamata mu shiga ne an yi mai don gyara na gari da tarbiyyar mu da tarbiyyar mutanenmu zai taimaka mana kwarai da gaske kuma ba dalili. Wani a zuga shi ne zai faɗa abin da kusa da wani bai sani ba. In baka yi hankali ma har yau rantsuwa da Kur'ani cewa abin nan gaskiya ne ko kuma rantsuwa da Bible cewa gaskiya ne bayan ya san ƙarya ya faɗa. Wannan ba tarbiyya ce mai kyau ba kuma gyara muke so ne a ƙasarmu. Wanda ake ta kai ka sani mun sani al'umma sun sani wannan abu zai kawo gyara insha Allah.
Yaushe ake sa rai wataƙila za a kammala tunda mun ga kaman yau karatu na farko aka yi
ne na gaba. tsare karatu na biyu kuma bayan nan za a ba school committee take blood don abu ta je ta shirya taro babban taro da zai ce duk mai kawo ra'ayi dan Najeriya mai shawara akan wannan bill ba haka da ka zami ba sai an kira mutane sun ba da shawari ko abu da yake so ya fada kai bai gyaran da yake so ayi ya zauna an yi wani zama da za ka yi mutane zo su fada in sun fada zai taimaka mana kwarai da gaske na yanda za a yi uwa ne ga cewa shi ma ya bar guduma a cikin wannan bill da za a yi insha Allah
Sanata Kabiru Ibrahim ga yake nan wakilin Kano ta Kudu a zauren majalisar dattawan wannan kasa. Da yake duk wani al'amari da ya shafi al'umma irin wannan zaka samu kowa da irin fahimta ta sa. Kafin mu kai ga jin ta bakin ƴan gwagwarmayar siyasa a kafafen yaɗa labarai, bari mu fara da manazarta siyasar kasa da kasa. Domin jin shin wannan hukuma ta sanya idanu akan kalaman batanci za ta amfana da al'ummar wannan kasa?
Idan muka dubi tarihi farkon yakin duniya na daya da aka yi a shekara ta 1914 ina ganin wannan kalaman batunci shi sabbaba shi mafiya yawan rigingimu a duniya na kabilanci ko na addini ko na abubuwa da dama duka ba wani abu ne ya sabbaba su ba illa kalamai na batunci da kuma fadi in fada da aka yi hatta rigingimu da yaƙe-yaƙe da aka yi a duniya na yakin duniya na biyu duka wayannan abun suka sabbaba shi yasa a yanzu da muke lokaci na demokradiya masana ilimi a duniya sai suka fara wato yin kokarin jawo hankalin shugabanni akan maganganu na batanci shi yasa kasashe irin su China su Thailand irin su Saudi Arabia za ga cewar sun yi kokari yanzu wato sun gyara al'amuran da suka shafi dukan makalamai da maganganu wanda za su zama batanci ne ko hada rigima ko tashin hankali tsakanin kasa da kasa ko kuma tsakanin al'ummu a cikin kasa saboda haka wannan kokari da ita majalisunmu suke yi babban wato abin nasara ne kuma abin duba ne ya zama wajibi wato a kawar da kalamai na batanci kowace siga a social media ne a gidajen radio ne a kafofin jaridu ne dukkanin kafofin yaɗa labarai ya zama wajibi a gyara su a kawar da su dan shine kadai za a samu cigaba saboda al'umma idan ba za ta zauna lafiya ba musamman kanin kabilu da addinai da al'umma gaba daya alhakika wannan zai iya sababa cewar za a samu babban matsala ita kanta a demokradiya wannan babban maganar da ake so a yi doka a kanta a Najeriya an yi mata duba na tsanaki a duniya masana yanzu a duniya a Amurka da kasashen turai masana ilimin demokradiya ma sun fara tunanin ko kuma yi wa ita kanta demokradiya kallon bi'au saboda suna ganin kamar cewar maganganun batanci suna nema su bata ta musamman zuwan shugaba Donald Trump na Amurka wanda yake mulki a yanzu saboda irin kalaman da suke fitowa daga bakin sa ina sawa anewa ita kanta demokradiyar kallon bi'au
to amma wasu suna kallon kamar taya wata ila za a iya bambance tsakanin fadar ra'ayi akan wani al'amari da ita so da kuma waccan magana ta kalamai na batanci tunda magana ce ake yanzu za a iya ma sabbaba kisa ko ta hanyar rataya ga wanda ake ganin yayi kalaman da suka janyo har aka kai ga wata ila rasa rayuka ai ta katsantsan wajen danne haƙƙin mutane na fadin albarkacin bakin su.
Tsarin mulkin Najeriya ya bada dama cewar kowa ya fada albarkacin bakin sa. Amma kuma bai fadi cewar mutum ya wuce gona da iri wajen fada albarkacin baki ba. Alhakika a ko ina a duniya a duk inda ake demokradiya kowa yana da damar fada albarkacin bakin sa. Amma ba shi da wato damar cewar yi maganganu za su zama tashin hankali ko su jawo matsaloli dangane da rayuwar al'umma a ƙasa ko tafiyar tattalin arzikin ta ko abin da ya shafi wato security na abin da ya shafi tsaro kenan saboda haka a hakika tambayar da kai tana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske wato ya dogara da irin tsari da kuma hangen da su waɗanda su tsara dokar suka yi musamman idan muka duba a shafika na sada zumunci social media kenan za ga cewar kowa ina rubuta abin da ya ga dama kuma kowa ina faɗa abin da ya ga dama daidai ne ko ba daidai bane to dole ne na san ba za a rasa wasu hanyoyi da za a duba su da za su zama cewar an karar da mutane wannan doka a fahimtar da su da yake mutane za su fahimci cewar yin batanci da kalamai wanda za su tayar da hankali ko na addini ko kabila da kabila ko wani bangare da wani sashe na wata kasa to hakika dole na san masu nazarin za su yi duba da haka kuma za su tantance da bacin makaho.
Honorable Dr. Batu Bako kenan masanin siyasar kasa da kasa. Duka dai akan wannan batu kuma muka karbi bakoncin matashi Aminu Maidawa Fage guda cikin ƴan gwagwarmayar siyasar wannan jiha da ba su fiye ganin zarau ba tare da sun tsinka ba ko da yake Maidawa a wannan lokaci ya ce suna kallon wannan kudiri ne da idan basira illa dai iyaka akwai tunanin samun tangarda daga masu gudanar da wannan hukuma bayan samar da ita kamar dai yadda ya ce suna gani a waɗansu bangarori na gwamnatin APC
kafafan yada labarai ba wuri ne na batanci ba, wuri ne na nishadantawa da nasihantawa da ilmantawa. Ina ganin mutanen da suke cewa ana cin mutunci a kafafan yada.
To amma baka tunanin wasu ne suka shigo al'amarin suke kokarin sauya akalar abin da kake tabbatarwa yanzu?
Eh to ai kamar yadda shugabancin kasa yake, yadda kowa in ya karba da kama ludayensa, wani in ya gama ya kama a sakama shi, wani in ya gama a raka shi da addu'a, haka ita ma abin nan din su yake. Amma wannan karatu da suke na ƴan majalisa abu ne da suke dan biyan bukatar kansu, saboda su ma sun san ba amanar al'umma suka rike ba. Yanzu an zabe ka matsayin dan majalisa shekara 4, shekara 8, shekara 12, shekara kaza. Idan ka zagaya dukkanin mazabin da kake wakilci, ba inda zaka je ka tadda tsayayyen aiki na naira miliyan 5.
Amma hakan ba zai hana su yin doka ba.
A'a, in an yi dokar, menene amfanin dokar da zaka yi ba za ta amfana ma ba? Ai yanzu kamar doka da oda ce ta dora su akai.
Magana kake na cewa akwai iyaka akan kalaman da zaka yi, baka jin cewa wanda ya haura waccan iyaka akan sa doka ta fada?
Eh ai, wannan yayi daidai, amma dokar ce da aka kafa da hukumar ba za ta tasiri ba, saboda na baya me suka yi. Yanzu idan ka kalli EFCC, an kafa ta da kyakkyawan niyya daga lokacin da aka yi, amma yanzu ta koma one side. Idan ka kalla yanzu a gwamnatance, in ka duba kotu ma a nema ake ai mata iyaka a mai da ita one side, dan dai abin da ya rage dan mutuncin kalilan ne ya rage a cikin wannan tafiye da anke. Saboda haka wannan kudura-kudura da ƴan majalisa za su yi da abin da za su yi, suna yi ne saboda mu masu maganganu a kafafan yaɗa labarai, idan an ba su wulaya da amanar mutane ba su yi ba, muna fitowa mu faɗa. Mu ba mu da madafan ikon da za mu ce kamuwa na kwalewa ko kawa kayan wani, amma muna da bakin da Allah ya hore mana da fikira da basira da za mu fito mu faɗa ma mu ce waje kaza, amanar da aka dora mata waje kaza ba ta isa ba gyara. Idan ka gyara, kai zaka ji riba a duniya, ka samu a lahira.
Idan kalama iya haka ya tsaya, ka taba jin an tuhumi?
A'a, ban ce maka wai iya haka ba. Ai mu ma dan ka ji an ce maka ai shi barawan rakumi daga daddawa ya soma.
Aminu mai dawa fage kenan, dan siyasa nan jihar Kano. Da wannan kuma bari mu tsunduma cikin sha'anin siyasar jihar Kano, da masu azancin zance ke mata kirari da babu mai iya mata sai dan kanan. Kanan da a makon da ya gabata sabbin kwamishinoni suka saba layar rantsuwa bayan tsallake matakan tantancewa. Yanzu haka dai tuni waɗansu suka yi nisa wajen kama aiki, wanda kuma bisa al'ada irin wannan ta siyasa, akan yi ayyari domin yin rakiya zuwa ga ma'aikatar domin gabatar da addu'o'in Allah ya kama da kuma jawaban ƙarfafa gwiwa. A talatan nan ne shi ma Honorable Muntari Ishaq ya kasa ya bi sahun samun kai na shiga ma'aikatar ayyuka na musamman a karo na biyu. Cikin kalaman da ya gabatar bisa doro na Muntariya, ya jaddada tabbatar da halaccin da Kanawa suka yi masa a siyasance.
Idan kuka duba mutane na ƙananan hukumomi daban-daban wayanda suka zo wannan waje, to wannan ya nuna cewa tafiyar Muntariya halacci ba ta tsaya a gaban su. Ina so na amfani da wannan dama in gode wa kowa da kowa, ban kuma yi addu'a kamar yadda kuka gani a matsayinmu na wanda muka fito daga gidan almajirci. Duk al'amarinmu muna miƙa shi ga Allah, shi ya sa muka ce mu ba zuwa za a yi kiɗe-kiɗe kawai ba, ya kamata mu fara roƙon Allah Ubangiji ya mana jagora wajen wannan dama da ya bamu, ya bamu iko mu sauke amanar da mai girma gwamna ya dora mana. Sai da haka haka karatun Alkur'ani a masallaci na wannan gida, ko muna fata insha Allahu rabbi mun shigo da kafar dama. Kuma na son in gaya muku cewa a ranar da aka rantsar da mu kashe gari, muka zauna tare da ma'aikatana na jimiyar matsaloli, kuma inne ne suke buƙatar kulawa ta gaggawa, kuma Allah cikin ikonsa na ɗauki takardu na tafi gaban mai girma gwamna, ina tabbatar muku da cewa ban fito daga gabansa ba ne ba da sahadewa, wanda ya dauki lokaci suna bibiyar wannan al'amari Allah bai yi shi ba. Kuma bayan sahadewar ma, yanzu nan fa manan sakatare yake ga abin cewa tuni ma an ba su kudin har ma sun fara aikin da su. To irin wannan abubuwan muka sa a gaba, kuma su za mu dora insha Allah. Abin da muke roƙo gare ku, Allah ka san ba za mu iya ba, Allah ka san kai ne za ka iya mana. To abin da nake roƙo a wurin ku maza da mata, manya da yara, shine ku taya mu addu'a.
Honorable Muntari Ishaq ya kasa kenan kwamishinan komai da ruwanka a nan jihar Kano. Shi ma takwaransa Honorable Mahmud Santsi a yau ne ya samu rakiyar masoya da magoya baya zuwa ma'aikatar kasuwanci a nan kanan. Cikin tawagar akwai matashi Muntari Dan Drum da ya zo dauke da sakon banga jiya ga al'ummar da suka yi wannan rakiya, musamman ma mutanen sa na yankin Gabasawa da Gezawa.
Abinda wannan al'ummomi suka yi musamman na Gabasawa da Gezawa, Allah ya saka muku da alkhairi, musamman dan majalisa Honorable Dan Azumi da Honorable Sani Dawaki Gabasawa da mai girma ciyaman din karamar hukumar Gabasawa Mahi Garba Garin Danga da mai girma ciyaman din karamar hukumar Gezawa Alaihudu Zainawa. Wannan abinda kuka yi Allah ya saka muku da alkhairi, kun nuna wannan yanki ABC a dinke kuke, musamman shi wannan shugaban karamar hukumar Mahi Garba Garin Danga, yanda kuka hada kan yan karamar hukumar Gabasawa, Allah ya saka muku da alkhairi. Muna kira da hauran kananan hukumomi kowa a zo ai koyi da irin wannan tsarin na Alaihudu Garba Mahi Garin Danga, irin yanda suka fito aka hada kai aka rako mai girma Mahmud Muhammad Santsa matsayin sa na commissioner haka ake so shauran kananan hukumomi a dinki a hada kai yanda 2023 mai girma gwamnati zai samu damar yanda zai dora wanda zai zo ya ci gaba da gwamnatin jihar Kano a ci gaba da taimaka al'umma
to kuma shi wannan fata kuke mai na wannan sabon makamin
ai in Allah ya yarda saboda mutum ne wanda daga councilor ya fara gahi Allah ya sa ya ci dan majalisa aka samu yanayi na wasu abubuwa kuma mutum ne wanda yake da inda yana da rabo Allah ya tabbatar da mai girma gwamnati zabo ya sama da mutum miliyan 10 yasa a cikin mutum a herin ya zama komina saboda haka bangajiya muka zo muka yanda mutanen nan dan majalisa ja mai kitta karamar hukumar gabazawa da mai girma irin su Murtala Alhassan Zainawa duk wani jijjige a karamar hukumar geza da gabazawa da yauran al'umma jihar Kano yanda aka rako wannan bawon Allah akai tururuwa shi yasa muke so mutane su koyi da yan karamar hukumar gabazawa yanda manyan su suka hada kai shi shugaban karamar hukumar gabazawa nan mutum ne wanda suka hada kai ya debo dimbin al'umma shi yasa muke so mutane a dada ba kominonin nan hadin kai su dada taimaka al'umma mai girma Mahmud Muhammad Santsi al'umar gabasa da gezawa yanda suka yi ma wannan ka tsaya ka fidda mutane kunya yanda mai girma gwamnati ya baka wannan dama shi ma ka tsaya ka fidda shi kunya
matashi mun tare dan drum kenan na kwana dimawa a karamar hukumar Munjibir ita ma kungiyar tsofin dalibai fannin shari'a na jami'ar Bayero dake nan Kano aji na shekarar 1999 suna mika godiya ga gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa sake nada barista Ibrahim Muktar a matsayin Antony General kuma commissioner shari'a a karo na biyu suka ce suna yi wa gwamnati da commissioner fatan alheri tare da yin albishir ga gwamnati cewa yayi zaben nagari bisa cancanta wannan dai wata sanarwa ce da muka karba dauke da sa hannun barista Nuruddin Ado Ayagi a madadin BUK LLB aji na 1999 sai dai akan ce kowa da kiwon da ya karbe shi wai makocin mai akuya ya sai kura yayin da wadansu suke yabawa shi ko honorable Ibrahim Ahmad Umar mamaki ne ya ishe shi da jin yadda ake wayar gari ana tsatsa ga bulota a kure birnin Kano batun da yake fatan idan engineer Abba Kabir ya tabbata gwamnatin jiha shakka babu zai share wa kanawa hawaye bisa ga abin da yake kallo a matsayin koma baya ta fuskar ci gaban wannan jiha
Kano State Polytechnic akwai gurare da aka ce kamar yadda suka fada an yanka gurin an siyar hannaji dalibai da ma'aikata suna zanga-zanga har shi rector na makarantar yayi magana cewar ya samu mai girma gwamnati za a gyara wannan ba abun mamaki bane a jihar Kano duba da inda gwamnati ta sa gaba bari na baka misali Adamu tunda nake ban taba ganin cikin makaranta kamar yadda suka fada a kafan yada labarai to Adamu a al'ada da hali irin na gwamnatin jihar Kano ba abun mamaki bane bari na baka misali a nan garin ban taba ganin da aka je aka yanka masallaci aka yi gine-gine babban masallaci na IDT lokwaya ɗaya da zagaye fadala ta cikin birni sai gwamnatin jihar Kano anan aka je kantin kauri aka kace-kace da ita aka yi gine-gine dauko maganar Nozwe a bayan Nozwe filin su aka je aka yi gini aka fitar da gidan mai aka yi gine-gine yadda aka ga dama saboda haka a makabarta idan ka dauko wajen gidan Isiyaka Rabi gaban gidan makarantar kuka bulukiya nan ma an yi gidan mai saboda haka jama'a ku ci gaba da yin addu'a ya Allah ka tabbata mana da kujeranmu a kotu Abba Kabir zai zo gyara amma idan ka ce fili inda alama take nuna ko ina duk inda fili yake a garin nan za su yanka su siyar kowane sarki da nasa zama
shedar nuna cewar jihar Kano za ta ci gaba da rike kambunta na cibiyar kasuwanci ba
ke wani cibiyar kasuwanci sun kai Lagos kasuwa gudan aka zo aka tare gini ba daidai bane gwamnati take tashin ta rushe gurin lokacin mu na Lagos ayi gini na zamani idan kana da bene ya lalace
gwamnatin tana na zamani ga kasuwar kantin kwari na an yi en tebura
mall kantin kwari ba wannan da aka gina ba siyarwa akai ba
wa aka siyarwa
an yi araba talaka ne
suwaye suke amfana
talaka aka ba wanda suke a gurin suke da tebura aka tashe su yanzu an musu adalci
excellency Ibrahim Ahmad Umar kenan daga jami'ar PBC a nan Kano idan muka leka yankin karamar hukumar Nasarawa kuwa a ci gaba da kyautatawa wa bangarorin da suka shafi ci gaban al'umar wannan yanki aka je honorable Lamini Sani Algon ya kaddamar da rabar littattafan rubutu ga ɗaliban primary a sakatariyar karamar hukumar yunkuri ne da Lamini din ke da yakinin zai taimaka wajen tabbatar da wajibcin ilimi kuma kyauta a jihar Kano
muna kira da wannan sashi wanda kai mai jama'iyyar dole sai ka sake dawo dan ka kware da gaske an ka ilimin da tana da muhimmanci kware da gaske a gaban mu kuma za mu cewa da abubuwa muna kawo dauki a ciki yanzu ina mai farin cikin gabatar da SSA a sama guda 10,000 wanda aje a raba shi a tsakanin sana da bai kuma Allah da zamu kai da zabi za mu kara don abin yi ba amma da za a yi so sai za mu dinga yi da masalan cin da sauran abubuwa amma dai ba za ka zauna ba ka fara da goroji ba Allah an fara ana yi kuma Allah da zamu ga kai da zamu ku ce maka amma dai muna fata za a yi kyakkyawan fitar kayan da karamar hukuma da gwamnatin jiha take bayarwa domin da zamana an fara abu kuma iyakai yadda aka kiyaye yara kuna da kalubale a gaban ku ba kawai a tura yara don su ci abinci su dawo don su yi ilimi ba wannan ba shine muhimmin abu ba muhimmin abu a tabbatar da cewa yaran nan suna yin karatu ta hanyar dinka duba littattafan su din sun dawo ta hanyar dinka tabbatar da cewa inda aka tura su sun je kuma sun tasiri abin da ya kamata wannan gaskiyar magana ya kamata dukkanin yaduban soci da ku sashi ilimi kuna da aiki ja wajen duka tabbatar da cewa na abubuwa suna yiwa kuma da tabbatar da cewa abubuwan da gwamnati take bayarwa magana uniform magana tantami magana cin magana kaza an yi amfani da su ta yadda ya kamata.
Honorable Lamin Sani kenan shugaban shugabannin majalisun kananan hukumomi ta ƙasa a nan jihar Kano. Shi ko sarkin yakin APC na sanatoriya ta Arewa Alhaji Sani Garka Danbatta zuwa yayi da yabban gwani kamar yadda ya saba. Sai dai a wannan karan yabban ya karkata ne ga wani dan kwangila da garkan yace ya share hawayen al'umar karkara bisa kaddamar da bude aikin wata hanya a yankin karamar hukumar Kabo.
Yabban gwani ya zama dole. Dole in yabawa Alhaji Isa M Baba Hotoro. Aminin Murtala Sulan Garu. Wannan yaro Allema albarka. Wato saboda shi masoyin gwamna ne. Yace tunda gwamna ya ce lungu kakal kakal karkara salamu alaikum. Daga fadin wannan sai ya tafi Kabo. Ya tafi ciyaman din Kabo da kansulan Kabo da dagacin Kabo da jama'ar garin Kabo. Aka tafi Gammo dagacin Gammo da kansulan Gammo. Yace wannan hanya da ta tahi ta Gammo wacce tun daga lokacin MPN ake so a yi ta ta gagara to shi zai yi ta kyauta fi sabilillahi dan haka nake kira da ƴan kwangila na jihar Kano da na Najeriya gaba daya to ku koyi da Alhaji Isa M ɗan baba ku koyi da shi wannan yaro masoyin gwamna ne a karkara salamu alaikum to ga hanya nan yau aka bude ta da ni aka bude ta a gaban dagacin Gammo da ciyaman din Kabo da kuma kansulan Gammo da jama'ar Gammo gaba daya mata sai guda ake
yanzu garka kana batun cewa wani aiki ya gagar gwamnatin jihar Kano ko karamar hukumar Kabo amma yau ga wani dan kwangila ya dauke mata
ba gagara ce ba
to in bata gagara ba ka ce tsawon lokaci aikin ba yi shi ba
lokacin da dan Kabo yayi hanyar kaban gaba daya gagar gwamnati sai ai taimako yayi nahi kai ma Alhaji Isa M Gammo shi ma yayi wannan karkara salamu alaikum saboda mai girma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje.
Alhaji Sani Garka Danbatta kenan sarkin yakin sanatoriya ta Arewa a jam'iyyar APC. Daga yankin Arewa kuma bari mu karkato da akalan shirin zuwa Kano ta tsakiya yankin da ake cigaba da jan zariya a karamar hukumar birnin Kano tsakanin jagororin wannan yanki a jam'iyyar APC. Batun da Habibu Sadan Makwarari ke ganin matukar ba jagoran jihar ne yake da bukata akan wannan rikici ba. To lokaci yayi da za a zauna domin tsawatar da bangarorin biyu.
Ina kira da gwamnatin jihar Kano ta dubi Allah ta dubi Annabi. Rigingimin nan da ake nasa to kasa katsi a karamar hukumar birni da bangaren su Sha'aban Sharda da bangaren su Mutari Ishak ana ganin cewar duk wannan abin idan mai girma gwamna ya shiga wannan sato kasa katsin za iya kawo shi karshe. Ba wanda ba dan jam'iyyar APC bane kowa a cikin su yana da na gaba. Yanzu idan rigimin nan ta zo ta zama fadan daba sannan za a kai yan sanda a kawo soja sannan a zo a ce za a kashe wannan rigimar bacin an cuci dan mai kara da dan mai yaro mai girma gwamna bangaren nan guda biyu ba wanda baya tare da kai ba wanda baya kaunarka ka ja ka tafi ko wace irin rigima a jihar Kano a APC sai ka ja bakin ka kai shiru shugabannin jam'iyya su ja bakin su shiru
ya akai ka san ya ja bakin sa yana gwamna ka ce ya ja bakin sa shiru
ƴaƴan dan me kara da dan me yalo ba za mu daina zargin gwamna akan wannan rigima ta karamin kuma banni ba domin duk
bangaren
ina ga maka ya zuba ido akan wannan domin duk ƴaƴan sa ne
yanzu idan dan an shiga daki an je an yi sulhu zuwa za a zo kasuwa
a ce ina ga maka idan a daki akai ko a karkashin kasa akai na siyasa karamin kuma banni sai mun ji a gaskiyar magana wannan rigimar idan ana neman security lallalle a zo a shigo a gyara wannan rigimar kan rigimar nan ta koma kan dan mai kara da dan miyalo domin
wannan tsagin kake goyon ba
maka ni dan karamar hukumar binni ne gaba ɗayan su ba inda babu dan uwana ko ta auratayya ko ta musulunci ko ta zamantakewa ba wanda ba dan uwana bane a ajiye magana siyasa wannan rigimar za ta iya haifar mana da rashin dami ido mai girma gwamna ka dare kan kujera an yi conclusion din nasara ka samu amma kasa samun nasara akan ayi sulhu a karamar hukumar binni to mu ƴan uwan mu ne da ƴaƴan mu idan babu siyasa cikin su zamu koma ken magana mai girma gwamna da bangaren Mutari Ishak da bangaren su Sha'aban Sharda ka tara su ka kawo karshen abin nan a daina zuwa wajen ƴan sanda ko wajen alkali ko makamantan wannan.
Habibu Sadan Makwarari kenan mai fatan samar da maslaha a rikicin da yake cinyewa a karamar hukumar birnin Kano. Bari mu karkare shirin da kalaman matashi Ibrahim Aragetso da ya zo a fusace domin tabbatar da matsayinsa na gajiyawa da kiwo makahon doki a wani salo kenan na sauyin sheka daga Kwankwasiya zuwa Ganjujiya.
Na yi kallon mangoro na huta na fita.
Kai da mi kamanya?
Ah to na fita an ce ni azumi ba zan iya ba.
Ka koma ina?
Na koma IFC. Na ga maka.
Amma Kwankwasiya?
Da ta na wata ai haba da na bata.
Shi sa na ganke ba jan hula?
Abu kula aka da kora mun da kula da aka ni gaban gwamna da ka Musa Iyatu Kwankwaso ya karbe ni dan jariya karbe ni amun wanka na kuma IFC amma an mu alƙawari da aka babur ni kuma na je na jukan Musa Iyatu Kwankwaso na je na kawai bayan commissioner lafiyar Kabir ya taimaki jama'a kuma MB na Kalandan baban Gandu ya taimaki kowa a karaman kuma gurdu ya rubar da ɗan babura ya taimaki kowa MB na baban Gandu
da ma kai siyasa taka ta babura ce
ah to ai amma Musa Iyatu alƙawari mun ga aka mu babur da a sheni ga aka mu kudi in ga kudi a ƙasa yana kuma da a bani babur
can hanci kenan
ai ba shi na ku bayan kaji islam ko fulato baba yana ka kudi a ƙasa maka mun bayan baro ana mun alƙori a kama kudi kuma na kawai bayan da Kabir Jeko wanda aka mai da shi bazan menene bazan da aka bashi na kawai bayan Allah tabbatar da alheri Allah sa aka sai lafiya
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
a madadin Nasir Zango da ya kasance jagoran shirin sai abokan aiki Ibrahim Isaac dan kwarano Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Salisu Bafayo da na gabatar nake fatan huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.